الحمد لله ولي المسلمين والصلاة والسلام على المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
da kai guri godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala bi kowa bi komai wanda ya kaddara do mu da sadon a wannan garina karo
tabbice karo
a tabbice karo a wannan garina ladi a wannan saba ta daura aure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan darma da muke za a yi ya ba mu auratan zaman lafiya da hakuri da juna da fahimtar juna ya kawar da dukkan sharri da abinci insha Allah kamar yadda malamin ya gabata malam Mustapha Abubakar akan jawabi da bayani akan abubuwa da suke kawo zamantakewa arami mai alkhairi da albarka wanda za a samu tabbatuwar manufar yin aure a cikinsu da kuma hanyoyin da idan ma'aurata suka bi rayuwar aurensu za ta samu nagarta da kuma za a samu dace da dukkan wani alheri da ake fata. Fatan Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka yi.
Amin.
Insha Allah ni abu goyi abin da zan faɗakar da mu bangaren abin da ya shafi tarbiyya ne musamman abin da ya shafi biyayyar uwaye. Yadda ake samun matsaloli tsakanin ma'aurata a zamantakewa kuma haka ake samun matsaloli tsakanin uwaye da yaya. To menene Allah subhanahu wa ta'ala musamman mu yara yaya ya dora mana akan uwaye su ma haka uwaye game da yaya saboda kowanne yana da haƙƙi. Uwaye an dora haƙƙin yaya a kansu game da su ma yaya ka dora haƙƙin uwaye a kansu. Ma'ana su uwaye Allah ya dora musu haƙƙin kula da yara kama daga kula da tarbiyyarsu, addininsu da abubuwan da suka shafi mu'amala ta yau da kullum. Haƙƙi ne akan uwaye abin da ya shafi ci da sutura da abin da ya shafi muhalli da kuma koya ma yara ilimi na zamani da na addini da sana'a da sauransu. Kina kasa bar ƴaƴansu karasubi ba karatun Muhammadiyya ba karatu na zamani ba sana'a ba komi saboda wannan yana haifar da shi ma taɓarɓarewar tarbiyya. Haka su ma kuma ƴaƴa su ma Allah ya dora musu haƙƙin girmamawa da mutuntawa da karramawa da daryantawa da yin biyayya ga iyayensu. To da farko mu sani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani masu tarin yawa cikin Alƙur'ani wanda yake nuna mana muhimmancin kula da haƙƙin iyaye wajen girmama su da yi musu biyayya da kyautata musu. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa da ya nuna mana girman haƙƙin iyaye sai ya haɗa bauta masa da yi mai iyaye biyayya don ya nuna mana cewa haƙƙin iyaye abu ne mai girma. Misali Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa'i aya ta 36 Allah yana cewa wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa biwalidayhi ihsana. Bauta ma Allah kada ku haɗa bautar Allah da komi da kowa, kada ita Allah da bauta, kada ku sanya masa abokin tarayya a cikin bauta, kada ku ɗauki haƙƙin Allah ku ba ma wani daga cikin halittunsa. Allah ce kuma wa bil walidaini ihsana, game da iyaye biyu Allah ce a kyautata musu. Haka a cikin suratul an'am aya ta 151 Allah yana cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum Allah tushriku bihi shay'a yace wa bil walidaini ihsana. Zo in karanta mu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mu nayi da kuma wanda ya hane ku wanda za ku hana. Yace daga ciki mi Allah tushriku bihi shay'a, kada ku haɗa bautar Allah da kowa. Kuma yace wa bil walidaini ihsana, uwaye bi a kyautata musu. Kaga nan ma Allah ya ce kada haɗa bautar shi da kowa, yace kuma iyaye bi a kyautata musu. A wani waje Allah ya ce a cikin suratul Isra aya ta 23 wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya yace wa bil walidaini ihsana, Allah ya hukunci yayi umarni akan kada a huta ma kowa sai shi kuma ce iyaye bi a musulmi kyautata musu suwatu luqman Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa wasana insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain yace anshukuru li waliwalidayka ilayya al-masir kaga nan Allah ya hada godi godi masa da godi mai iyaye amma dan adam wasici akan mi kyautata mai iyaye hamalatu ummuhu wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta dauki cikinsa wahala akan wahala rauni akan rauni har zuwa yayin shi shekara biyu Allah ya ce to anshukuru li ka gode mini ni Allah mahaliccinka akan halitta ka da ni kuma da tarin al'ummomi da na maka wanda wa inta uduni imata Allah ya to suwa inda mutun zai kididdige ni imata Allah masa ba zai iya rikisawa ba kuma ce wal walidayka kuma iyayenka ma ka gode musu saboda mi saboda su ne sababin samuwarka a duniya duk abin da zaka zama a wannan duniya samun saladilin uwayenka ne da ba sai yi ka ba da ba san labarin ka ba barantan haka zama na su suka yi dawainiya da kai suka sha wahala akan kula da kai da komai naka haka zama to mutum to Allah ya ce su ma ka gode musu to yanzu ka tambaye kanka kana gode ma iyayenka tunda Allah ya dau gode musu da gode ma uwaye ma'ana duk wanda bai gode ma iyayensa bai gode ma Allah tunda dole in kana so ka gode ma Allah cikakkiyar godiya to bayan ka gode mishi ka gode ma iyayenka kuma Allah subhanahu wataala yayi umarni kamar yadda muka gani a cikin wannan ayoyi da suka gabata akan a kyautata ma iyaye kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi shi ma haka yayi mana bayani akan cewa mu kyautata ma iyaye misali hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ka tambaye shi ayyul amali habu ilallah wani aiki ne Allah ya fi so aikin da ya fi so yiwa a wajen Allah ai Allah ba kauna wannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha in salla a farkon lokacinta kuntu summa ayushi abdullahi dan Mas'ud ya tambaye manzo Allah sanami sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi birrul walidain bi yawai ana kaga shine abu nabi da manzo Allah ambata bayan kiyaye yin sallah akan lokaci yace abu nabi shine bi yawai wannan hadisi ne muttafaqun alayhi na cikin Bukhari da Muslim haka ne ya tabbata daga Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar yake bada labari yace aqbala rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace jiitu ubayyuka alal hijrati wal jihad na zo domin in yi maka bayani akan hijira kuma da yin jihadi abtaqil ajra min Allah yace nayi hakan ne domin neman ladan a wajen Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal min walidayka ahadun hayyun shin a cikin uwayenka akwai wani daga cikin su wanda yake a raye ko uwa ko uba yace na'am balki laihi ma yace ai duka ma bin a raye suke yace kuma tabtaqil ajra min Allah yace kuma kana neman ladan ne a wajen Allah yace na'am yace to fa fihi ma fajahid yace to ka koma wajen iyayenka ka kyautata musu wannan shine jihadinka a wata ruwaya ce fa ahsin suhbatahuma ka kyautata mu'amala da zamantakewarka da su domin manzo Allah ya tabbatar a hadisi cewa ridar rabbi fi ridal walid wa sakhdur rabbi fi sakhdil walid yadda Allah tana cikin yadda uwaye haka fushin Allah na cikin fushin uwaye ma'ana duk wanda yake so Allah ya yarda da shi to ya zamanto yarda dai a wajen uwayensa ma'ana uwayensa sun yarda da shi amma in uwayenka ba su yarda da kai ba ta hanyar basajin daɗin mu'amala da zamantakewa da tare da su ko baka kyautata musu ko kana bakanta musu ko da abin da suke so baka yi to kaga kai ma a wajen Allah Allah ba zai yarda da kai ba saboda Allah shine umarni ce abu uwaye dan haka bin uwaye bin Allah ne to in ka ki bin su to saba ma Allah ne to shi yasa manzon Allah yace ridal rabbi fi ridal walid ma'ana in kana so Allah ya yarda da kai to ta zamanto yarda dai a wajen uwayenka ta hanyar kyautata musu ya zamanto sun yarda da kai suna maka fatan alkhairi da addu'i da roƙa ma albarka a rayuwarka to kaga wannan zaka samu mi yarda Allah amma in ya zamanto tsakaninka da iyayenka alaka ce mara kyau to kaga a wajen Allah ma to Allah zai hushi da kai shi kuma idan Allah ya hushi da kai to duk wani taimako da nasara da wani alkhairi duka zai janye daga gare ka kai ga ta shiga bala'i da musibu shi yasa ai malamai suke cewa in ka ga mutum abubuwa sun dagule masa komi zaka ga nashi bai ta hiya dai dace daga ta taba wannan abin ya lalace ya koma wance ya lalace to in ga bincika zaka ga ko ne bai gama da iyayen shi lahiya ba ko kuma bai kyauta ta musu saboda bai ba baka kyauta ta ma iyayen ka kai ma kuma ka samu abin da kake so saboda Allah da kori ne in ka kyauta ta ma iyayen ka kai ma Allah zai kyauta ma saboda shi ce a bi su amma in ka ki kyauta ta ma iyayen ka to ya Allah janye dukkan wani tallafin sa daga gare ka sai ga komi ya dakule ma kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wani mutum ya zo ya tambaye manzo Allah hadisin Abi Huraira yake cewa man ahabbun nasi bi husni sahabati yace wai a cikin mutane wane ne yafi cancanta na fi kyautata mu'amala da zamantakewa da shi manzo Allah ce mai kwammuka mahaifiyarka summa man he tambaya ce to sannan wa manzo Allah ce ummuka mahaifiyarka yace kuntu summa man yace sannan wa yace ummuka mahaifiyarka sai dai wani mahaifiya hasa uku a na hudu yace summa abuka sannan mahaifinka ma'ana kaga hatta a tsakanin uwaye mahaifi da mahaifiya kowanne ana so ka kyautata masa ka ringa yin maganar sa kana masa ladabi da biyayya to amma su kansa a tsakanin mahaifiya da mahaifi mahaifiya ta fi girman haƙi akan mahaifi saboda me yasa saboda akwai wasu ababe da take banta da su wanda wasu ɗawainiya ne da wahalhalun da take akan ka wanda ita kaɗai ta sha wannan azaban na wahalhalun da mahaifinka shi yasa malamai suke zana daga ciki suke cewa akwai mi akwai anat sa'ubat alhamli ita ta sha wahalar ɗaukar cikin ka yana da kyau kowanne a cikin mu nan wanda mahaifin shi za ta bi magana ya kishi ko ta ce ka bari ka ki bari ko ka ringa musuma da ita ko ka ringa mata tsaki ko ka ringa mata tsawa ko ɗaga mata murya ko duk wani abu da take so ka yi yana da kyau ka tsaya ka yi tunani wai da Allah kai waye hage ka mahaifinka ta hage ka ko ka san wahalar da mahaifinka ta sha wajen haihuwarka baka sani ba to in kana so ka sani kai lura da duba zuwa ga kanninka da aka haifa lokacin da kake wayo ka ga ya take mahaifinka za ta dauke ka a cikin da wata tara wannan wata tara kullun tana tare da kai kuma in ta dauke ka a cikin ta dabi'a ta ma tana iya sauyawa abinda take so ta koma banta so abinda banta so kuma ta koma tana son shi yanzu akwai matar da saboda tsabar ta dauke ka a ciki zaka ga ita zarnin ban dake ke burge ta kaga dai a dabi'ance ne mutum babu mai son zarnin ban dake ko to amma saboda me kai wannan da kake cikin nata ka juya mata dabi'a ta ta koma tana son zarnin ban dake saboda kai abubuwan jin daɗi fata san su kullum babu lafiya ana cikin launin ciki ana zirga-zirga zuwa likita sai ta yi wata tara da kai in kana so ka gane haka dan Allah ka samu ƙwariya ka san dai ƙwariya ko ka kulla a cikin ka kai wunin Allah ne take ji akwai daɗi ƙwariya wannan ne kau ka kulla ta a cikin ka kai wuni tun daga sai hadari to ita wata tara cikin ka kuma tara take da kai kwanci da kai tashi da kai zuwanni da kai komi a cikin ta kake kuma abin mamaki ba wannan cikin tun yana dan karemi zaka ga yana girma yana girma kawai mutum ne kaga abu ko yana girma a cikin kai yana girma a cikin kai yana girma a cikin ka yau da gobe to haka ta sha wannan wahala ita kadai bayan wannan kuma a zo haihuwa sa'ubatul wadi wahala haihuwa kaga ba haushi wace yake idan mace ta zo haihuwa kafa dai a duniya kafa dai a lahira saboda babu tabbasin rayuwa kuma duk da ma yanzu Allah ya kawo sauki ai kaga na ko iyayenmu da kakanninmu da kaga mata da babu harkar likitanci bai cigaba ba wata mace yadda ya sati guda tana naƙuda a gida ana ta shan wahala amma yanzu kaga to mammarka ta zo za ta yi ka baka san ba irin wahalar da ta sha ta shiga ta ta wahala wata ma za ka ga wani ma za ka ga a dalilin haihuwar shi mamman shi ta rasu to kaga wannan wahalar ta haihuwa shi yasa akwai wani mutumin ƙasar Yemen wanda ya zo ya samu Abdullahi dan Umar wanda Imam Bukhari ya kashi a cikin Adabul Mufrad cewa shi wannan mutum ya dauko mahaifiyar shi ta yi zo yi aikin haji da ita a bayan shi ya goya ta yi tawafi da sa'i da komi da komi ya zo samu Abdullahi dan Umar yake cewa to yanzu kaga dai wannan mahaifiyar ta ce tun daga ƙasar Yemen na dauko ta na goyo ta na zo nan da ita kuma na aikin haji da ita duka a gadon bayana yace shin kana ganin yanzu wannan abin da na mata na saka mata ma'ana shi ga yake goyon da mahaifin shi ta yi da daukar shi da wahala shi ma yanzu ya goyo ta tun da kasar su a gadon bayan shi ya zo da ita har Makka ya zo ya yi aikin haji da ita komi da komi Abdullahi dan Umar ya ce mashi walau bi safaratin wahida yace ka ga dai da lumashi ɗaya da ta yi lokacin da ta zo haihuwa ka baka biya ta ba lumashi ɗaya da ta yi lokacin da za ta haihuwa to kaga wahala wajen haihuwa abu na uku sa'ubatul arada wahala ta shayarwa mahaifiyarka daga ta yi ka kullun tana tare da kai kai ne ga mata zawo kai ne ga mata amai ga mata tumbuki ga mata zawo ga mata kashi ga mata kusayi kuma abin da zai baka mamaki sai ta yi kulle ta tai shirin ta sai ka zo ka bata mata wannan kulle ga mata kashi ko zawo kuma Allah ba ta bata rai haka za ta wanke kuma a ci gaba in baka da lahiya ba ta lahiya ba zaka ga mahaifiya tsakar dare ta tashi ita kadai ta goye yaro tana zurga zurga tana bai biyar tana safa da marwa tana jijiga shi soke bace a lokacin kowa yana bace har mahaifin da kamar shi ma da tsaye da shara bace ita kadai za ta tashi tana wannan in baka da lahiya ta ringa sintiri likita ta yi wani zubin tunda asuba za ta yi ta kama layi saboda kai duk wannan wahala ka mata komi in baka da lahiya ba ta da lahiya to amma yanzu wannan mahaifin da ta sha wahalar daukan cikinka da haihuwarka da renanka kullum kana saman cinyarta kuma abin da ta ci mama da take baka a cikin abin da ta ci ne ake tasowa ake baka kai ba to duk wannan wahala da ta sha kuma amma yau ita za ta ce wani yi kaza ka ce a'a wani barka za a'a wani yi min kaza baka yi kana batare kana shan kunu yanzu ka ga ya za ka ga mutum musamman ita uwa da Allah ya ce dama fito ta mata saboda ita tana da rauni zaka mafi yawancin mu mun fi jin tsoron uwayen mu maza akan uwayen mu mata saboda mafi yawanci ita uwa da mata da kake da ita wani dama uban ba tare kullu ake da shi ba ya tai wajen harkar kasuwancin shi ko neman shi da sauransu kuma dama shi bai fiye sake huska ba irin da mafi ita ce mai jayo ka aje ki tana lallaba ka to kai kuma ya zama to ita ka fare na ba idan haka yan uwa ya kamata kowa ya ji gagaya mu'amala shi da alaka shi take tare da uwayen shi kowa ya kokari kyauta ta mu'amala shi da iyayen shi kai abin da iyayenka suke so da abin da suka ce kai kai in suka ce ka bari ka bari kuma iyayenka suka saka aiki baya sun kara nan na gama ba su ce wani ba na ce ba kai kaza ba ana ce kai kai sai automatic ka tashi kai baya an ce ba an ce ba kai kaza ba a'a ana saka kai kuma a gida ka san aikin ka ne kai ne kake dauko ruwa kai ne kake yin ice ko menene ko kece kike shara ko wanke wanke ko girki musamman ana raba aiki wannan yau aikin kaza ke zake kaza to duk abin da ka san kai kake kaka jira an ce wani je kai kai sai tunda ka san aikin ka ne kai baya ka jira an ce ba kai ba to amma za ka gani ana iya sa shi aikin ma yaje sha'anin shi yayi wasan shi ya ida kuma tukunna zai zo ka ga wannan bai kyauta ba haka musu kaga mutun yana musu da mahaifinsa ko mahaifiyarsa tana hodi yana hodi to wannan babu kyau haka mutun ya zamanto yana daga murya ko kaga wani ma har tsawa za ka ga yana ma mahaifin shi ko yace shi kaza an matsa masa ko wane ne yana hodi maganganu wanda ba su dace ba to dole mu nisanci wannan saboda Allah ya umarce mu kyautata mu iyayenmu mu tausasa lafazin lokacin da muke magana da su mu zamanto muna bin maganganun su abinda suka hana mu mahanu abinda suka sa mu mimi in kana neman albarka kuma shi bai yi kuwa yau in kai kanka kama saboda mi kama tu dinu ne tu daru yadda kai haka dama in ka kyautata mu iyayenka ka bi su salin halin ku yi zaman lahiya da su ka bi su yadda Allah ya ce da manzansa to kai ma Allah tausaya ma nan gaba idan ka girma kai armi ka haifi ayaya sai Allah baka kai ma ayaya wanda za su ji kanka su tausaya ma su bi magana kai da kuma magana iyayenka dan haka in kai ma kanka in ba kai ba kanka kai za ka girba abinda kai ma iyayenka kuma wallahi mu sani duk abinda kai na cuta ma iyayenka ko kumsa musu bakin ciki da damuwa ko bijire ma umarnin su ko ka aikata abinda ka san ba sa so to kai ma ka rubuta ka aiki ko ba da ko ba jima kai ma nan gaba za ka zo kai arme kafi ayi duk abinda kama iyayenka su ayi kai sun lullum ka su linkin balinki akan abinda kama iyayenka dan haka hanyar zaman lahiya kawai shine kowa ya zauna lafiya da wayansa dan haka yanzu ma an kasan kana wasu munanan dabi'u tsakaninka da iyayenka wallahi kaje ka rimu gafara su matsalar shine su iyaye babu garanti ka tabbata tare da su yanzu anan da muke zaune ta yi wani bai da uwa bai da uba kaga wannan zuwan wa'azin da ake na kyautata ma iyaye wani ji zai ina ma a ci da iyayen shi sanan zai kyautata musu to kai yanzu wani kake da uwayen ana lallaban ka ne ana cika kyautata musu kai ma ba da uwa za ka ji su ba wani bai da uba yana da uwa wani yana da uwa bai da uba wani duka bin bida to da haka wata taska ce mai girman gaske wanda ake so ka kiyaye ta saboda ba dole ba kullum ba za ka dawo da iyayenka ba kenan kai kokari ka kyautata musu ka kyautata zamantakewa da su har Allah ya raba ka da su lahiya kuma ko da ka raba da su lahiya ma ko ba shikenan hakinka ba hakin sai sauka akan su ba a kullum kuma za ka ringa musu adda rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira malami suka ce haki ne ma akan didda a cikin sallolinka a cikin sujjarka ka ce rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira Allah ka ji dan uwayena kamar da suka tausaya mini suka rene ni ina yaro kuma ka zama tun kullun kana musu adda ya zamanto kana kyautata ma 'yan uwansu yayinsu da kannunsu da abokansu saboda yana daga cikin girmama mahaifinka da kyautata wa mahaifinka da mahaifinka biyayya abokan shi da ɗan uwan shi yayin shi da ƙannansu ka ringa ziyarta su kana kyautata musu kana mutunta su kana darajanta su to in kai haka ka girmama mahaifinka haka mahaifiyarka ƙannanta da yayyenta ƙawayenta girmama su to girmama mahaifiyarka ne wulakanta su da tozarta su to tozarta mahaifiyarka ce da mahaifinka ko suna raye ko suna mace dan haka wannan haƙi ne akan mu duka zamanto muna girmama iyayenmu muna girmama ƴan uwansu yayinsu da ƙannansu maza da mata abokansu muna mutunta su muna girmama su amma bai dace ba yanzu ka zo wuce abokin babanka ne kana kallon shi ne ka wuce ba za ka gaida shi ba ba za ka bi sallama ba to ka gwanna baka kyauta ba abokan mahaifinka ƙawayen mahaifinka haƙi ne akan ka mutunta su ka darajanta saboda in kai wannan mahaifinka ka mutunta ka darajanta da ga fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon duka kula da haƙin iyaye da kyautata musu da yi musu duk abin da suke so wanda bai saba ma shari'a ba kuma Allah tsare mu daga saba ma iyaye ko kuma ya zamanto mun zamanto sanadiyar sa musu bakin ciki ko tension ko duk wani abin da bai dace ba Allah subhanahu wataala nake roko ga baki ɗaya mu shirye mu ga baki ɗaya mazan mu da matan mu manyan mu da yaran mu ya tabbatar da mu akan sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya raya mu akan wannan addini na musulunci kuma Allah subhanahu wataala ya tada karshen mu ya sa an karshen mu yayi mu cika da imani Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu gabaki daya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shaykh Allah saka alkhairi